Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Talata 17 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya fu makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kazan labarai.
Jirage sun ci gaba da kwace jama'a yau Talata a filin sauka da tashin su na kasa da kasa da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan kwama tarar da aka samu a jiya. Sarkin Malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon Prime Minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da zai jagoranci fitar da kasar daga rikicin siyasa. Kwanaki bayan mummunar girgizar kasar da aka yi a kasar Haiti, guguwa da ruwa mai karfin gaske mai suna Grace ta kara sauka a kasar.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan ta'adda na ci gaba da karkace fararen hula a yankin Tillabeli na Jamhuriyar Niger, inda ko a jiya Litinin ma sun kashe wasu gwamman fararen hula.
An kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa. Abin bai da kyau. Daga Niger da Burkina da Mali.
Kungiyoyi da dama a arewacin Najeriya sun yi Allah wadai da mummunan kisan gilla da ya auku kan wasu matafiya da suka ratsa jihar Filato a ranar Asabar da ta gabata daga jihar Bauchi zuwa jihar Ondo.
Ba wai a dinga kira ga shugaban kasa kadai ba, laifin ya shafi gwamnoni na jihohi, ya shafi shugabannin kananan hukumomi na jihohi, ya shafi hatta kansila, wannan laifi ya shafi.
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin kare haƙƙin matafiya da kiyaye hatsira sun fara jan hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su dauki matakai domin kawo ƙarshen hatsarin da ke halaka rayukan fasinjojin. Muna kuma dauke da shirin da matashin arziki, sai kuma ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau Talata a filin sauka da tashin su na kasa da kasa da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan kwama tarar da aka samu jiya, inda dubban jama'a suka yi dafifi a filin. Daidai lokacin da ma'aikatan diplomasiya da fararen hula suke kokarin ficewa daga kasar, Stefano Pontecovo, babban jami'in fararen hula na kungiyar kawancen tsaro ta NATO a Afghanistan, ya yada wasu hotuna a kafar sadarwa ta Twitter, inda aka nuna jiragen sojin sama Amurka a filin jirgin na Kabul. Ya kara da cewa ya kuma ga jirage suna sauka da tashi. Shi ma dai ministan sojojin Faransa Florence Parly ya ce a daren jiya ne jirgin farko na Faransa mai dauke da 'yan kasar da aka kwashe daga Afghanistan ya sauka a kasar hadaddiyar daular Larabawa, kuma Faransa tana aikin tsara ci gaba da irin wannan jigila. Kazalika ita ma India ta kwashe ma'aikatanta na ofishin jikadanci da ke Kabul, su kusan 140 da suka hada da jami'an diplomasiya, ma'aikatan tsaro waɗanda a yau Talata suke komawa gida a wani jirgin soji na musamman. Rundun sojin Amurka ta tabbatar da cewa akalla mutane 2 sun mutu a filin jiragen saman na Kabul a wani abin na daban da ya wakana. Wasu 'yan bindiga su 2 sun bude wuta kan cincirin dan jama'a a jiya Litinin, kuma sojojin Amurka sun kashe su saboda barazanar da mutanen suka yi ta fito fili, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaro ta Pentagon John Kirby ya faɗa. Sarkin Malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon Prime Minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da zai jagoranci fitar da kasar daga rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda 6 zuwa fadarsa a yau Talata, ciki har da dadaddan shugaban hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama Prime Minister, ko da yake sarkin Malaysia tamkar suna ne kawai. Amma yana iya zabar mutumin da yake ganin yana da goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Muhyiddin da sauran 'yan majalisan zartarwarsa sun aje aiki a jiya Litinin bayan watanni 17 da fara aiki, lokacin jagoranci mafi karanci da wani Prime Minister ya taba yi a tarihin kasar. Ya ce ya sauka ne domin ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Kafofin samun labarai na Amurka sun ce gwamnatin shugaba Biden za ta fara yin kira ga dukkan Amurkawa da suka kammala alluransu na rigakafin kamuwa da cutar corona da su yi ƙara yin allurar. Wannan ƙari dai za a yi shi ne da nufin inganta kariya daga kamuwa da nau'in ƙwayar cutar na Delta mai yaduwa sosai wadda ta yi sanadiyar sabbin kamuwa. Wani lokaci a cikin wannan makon ake kyautata zaton jami'an gwamnatin tarayya za su ba da sanarwa cewa ya kamata Amurkawa su ƙara allura ɗaya wadda aka fi sani da suna ƙarfafa rigakafi watanni 8 bayan allurar farko. Yawancin Amurkawa sun samu samfurin allurar guda biyu na Pfizer ko Moderna, yayin da wasu kuma aka yi musu samfurin Johnson & Johnson guda ɗaya. Jami'ai sun dade suna yin watsi da kiraye-kirayen da ake yi na ƙara allurar rigakafin cutar ta corona guda ɗaya. Suna masu cewa alƙaluman bayanai da ake da su sun nuna cewa har yanzu mutane suna da kariya daga ƙwayar cutar ciki har da nau'in Delta ɗin. Amma kuma wani sabon nazari da aka gudanar a Isra'ila ya nuna cewa tasirin allurar Pfizer ya ragu sosai a cikin dattawa waɗanda aka yi wa allurar a farkon wannan shekarar. Hakan ya sa Isra'ila ta fara yin allurar zagaye na biyu ga mutane masu shekaru 50 zuwa sama. Mai yiwuwa a cikin watan Satumba za a fara aiwatar da wannan allura ta ƙara kariya a nan Amurka bayan hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da buƙatar da kamfanin Pfizer ya gabatar na ba da allurar turmi na uku. Rukunin farko da za a baiwa shi ne ma'aikatan kiwon lafiya, masu aikin jinya ko kula da tsafi a gidaje, sai kuma sauran dattawa, wato dai rukunin waɗanda aka fara yi wa rigakafin a nan ƙasar.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe fararen hula a yankin Talabiri na jamhuriyar Nijar, inda kuwa ajiyar Litinin suka kashe wasu gwamman fararen hula. Akasarinsu mata da yara ƙanana suka haɗu da ajalinsu sakamakon harin da ya ritsa da su a ƙauyen Daride na gundumar Banibangu. Sai dai kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba akan wannan sabon harin. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan mummunan al'amari ya faru ne a jiya Litinin da rana, lokacin da 'yan bindiga suka zo akan babura suka buɗe wuta wa manoma a daidai lokacin da suke halartar wani aikin gayya. Abinda ya yi sanadin mutuwar mutane 37 cikin su har da yara 14 da mata 4, yayin da wasu mata 4 suka ji rauni, kamar yadda wani ganau da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana mana.
Eh bi gurinka da mint waita cikin diye da rai dai
yace jiya a wajejen karfe 2:47 na rana wasu 'yan bindiga suka zo akan babura kimanin 21. Kowane babur na ɗauke da mutane 2 waɗanda suka iske mutane a gona suka buɗe musu wuta. Mu dai mutanen Daraide ba mu san abin da ya haɗa mu da 'yan ta'adda ba, suna yi mana kisan ɗauki ɗaiɗai, kuma mun yi ta kai kukanmu wajen hukumomi amma har yanzu ba a ɗauki mataki ba. Tun karfe 2 na ranar jiya Litinin ne abin nan ya faru, amma sai a karfe 7 na safiyar yau Talata jami'an tsaro suka zo mana. Matan nan 4 da suka ji rauni nan suka wuni suka kwana yashe. Kisan fararen hula wani abu ne da ake ganin 'yan bindigar yankin Sahel na neman mayar da shi sabon salon yaƙi, abinda ƙungiyoyin kare haƙƙin yara CONAF Niger ke Allah wadai da shi. Malam Ganda Saleh shi ne shugaban wannan gamayya.
An kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa. Abin bai da kyau daga Niger da Burkina da Mali. To, waɗannan 'yan ta'adda sunan su dai ne 'yan ta'adda, kowa bai san abin da suke so ba. Tunda in mutum kasa ake so bai kamata ba ya kashe mutane kamar dai kyashoshi. Kowa na mamaki. To, waɗannan mutane menene nufin su? Wallahi akwai mamaki, sai dai kowa tashi tsaye tunda abin gwamnati ya gaza ya kamata kowa ya kara kashi.
Fararen hula kusan 90 ne aka kiyasta cewa ƴan ta'adda sun kashe a karkarar dare da ta gundumar Bani Bangu jihar Talabiri daga watan Maris din da ya gabata kawo yau, galibin su a gonaki ko kuma akan hanyar zuwa gona, lamarin da ke barazana ga ayyukan noma a yankin da matsalar tsaro ta durkusar da komai na harkokin tattalin arziki. A makon jiya, wani rahoton kungiyar Human Rights Watch ya gargadi hukumomin Niger akan bukatar daukan matakan baiwa jama'a kariya a jihohin Tawa da Tilaberi masu makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso, inda ƴan ta'adda suka kashe mutane kimanin 420 a watanni shida na farkon shekarar nan ta 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kwanaki bayan mummunar girgizar kasar da aka yi a kasar Haiti, guguwa da ruwa mai karfin gaske mai suna Grace ta sauka a kasar. Masu hasashe sun ce ruwan da ke tafe da guguwa mai karfi zai iya kai yawan mita 12 zuwa 25 a kudancin Haiti zuwa yau Talata, lamarin da ka iya haifar da ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa mai tabo. Zai kuma iya shafar neman waɗanda suka tsira da kuma yunkurin taimakawa waɗanda girgizan kasar mai karfin maki 7.2 da aka yi a ranar Asabar ya shafa. Hukumomin kasar Haiti sun faɗa jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka rasu a girgizan kasar ya tashi zuwa 1,419, kusan ƙarin mutane 200 kan adadin da aka bayar ranar Lahadi. Akalla mutane 6,000 sun ji raunuka suna jinya a asibitai da suka cika da marasa lafiya. Jami'ai a kasar Turkiya sun faɗa a yau Talata cewa adadin waɗanda suka rasa ambaliyar ruwa da aka yi a lardunan arewa maso gabashin tekun ƙasar ya ƙaru zuwa 77, yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman mutanen da suka ɓace. An fara ambaliyar ruwan ne bayan ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya da ya rusa gidaje, ya karya gadoji, ya kuma lalata hanyoyi da layukan wutar lantarki. Jami'an agajin gaggawa sun ce sama da ƙauyuka 30 ba su da wutar lantarki ya zuwa jiya Litinin. Hukumar AFAD ta ce an fitar da sama da mutane 2,000 daga yankunan tun da aka fara ambaliyar ruwan.
To madalla, a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyi da dama a arewacin Najeriya sun yi Allah wadai da mummunan kisan gilla da ya auku akan wasu matafiya da suka ratsa ta jihar Filato a ranar Asabar da ta gabata daga jihar Bauchi zuwa jihar Ondo. Kungiyoyin dai sun kuduri aniyar daukar mataki idan har gwamnati ta gaza wajen zakulo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifin tare da hukunta su. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta aiko mana.
Biyo bayan halin rudani da al'umman arewacin Najeriya suka shiga sakamakon mummunan kisan gilla da aka yi wa wasu matafiya sama da 20 da ake zargin wasu al'ummomi ne suka aikata a yankin Jos ta Arewa dake jihar ta Plateau. Kungiyoyi da dama daga arewacin kasar sun bugaci a gaggauta zakulo waɗanda ke da hannu kan wannan aika-aika ko kuma su dauki mataki. Alhaji Abdulrahman Bubakwacham shine shugaban kungiyar matasa ta Arewa maso gabas da aka fi sani da Movement of Northeast Youth Organization Forum a turanci.
Abu ne wanda mu ba za mu yadda ba, ba za mu lamu ba, kuma ba za mu bari abun ya wuce haka ba. Wannan abun da ya faru a Jos, duk mai imani mai tsoron Allah ya san wanda ya aikata, ko shi wanda ya aikata wannan inda za a saka masa bidiyon abun da ya aikata ya gani, hankalin sa zai tashi, don mutum ne ya kashe ba dabba ba, ko dabba ne kai masa wannan kisa sai hankalin ka ya tashi. Bisa wannan muka yi kira, ba wai a dinga kira ga shugaban kasa kadai ba, laifin ya shafi gwamnoni na jahohi, ya shafi shugabannin kananan hukumomi na jahohi, ya shafi hatta kansila, wannan laifi ya shafe su, don babu yadda mutane za su tare motoci kamar irin wannan su yi kisa a ce babu masaniyan wasu daga cikin shugabannin al'umma.
Ita ma gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta bakin shugabanta Nastura Ashir Sharif ta bayyana matsayinta kamar haka.
Duk mutumin da yake mazaunin North East yana cikin fargaba idan ya zo Abuja ko ya je kudancin Najeriya zai koma gida, saboda wannan jihar Plateau yadda suka mai da wannan abun kamar ba laifi ba, ba komai bane, su tar hanya su kashe mutane, su kone su, su kone dukiyoyin su, saboda ba a taba hukunci akan wannan al'amarin ba. Don haka mu a wajen mu shine in dai gwamnati da gaske take, mun ji kalaman da shugaban kasa ya faɗa da tura jami'an tsaro da aka yi inda gaske aiki kamata ai sai an fito da wanda suke wannan laifin kuma a hukunta su cikin watanni a kashe su suma hidisa kashe mutane a kashe su sannan masu rike da sarautar gargajiya a wannan garin kamata ya gaba ɗaya a sauke su daga makaman su a kama su kuma ai trying din su saboda duk rabin wannan abubuwan da daurin gindin sarakunan gargajiyan da suke gurin ake wannan abubuwan sannan ayi doka a kasan nan duk garin da suka zo saboda ta rigimar su tasu ta cikin gida su tara kan titi da mutane suke wucewa su kashe su to ayi doka gwamnati ce duk garin da aka wannan abun a tura da jami'an gwamnati da motoci na wannan nalda su je su baje garin gaba ɗayan su a rushe garin kuma a kama shugabannin da suke wannan gari wannan shine kurin za a yi wannan abun
kungiyar ahanas da ke rajin zaman lafiya da cigaban al'umma a jihar ta Plateau da ke wayaye ta bakin shugabanta Alhaji Abdullahi Musa ta ce idan ba a gaggauta daukar mataki ba to ba shakka za a dawo da hannun agogo baya a karamar hukumar da ake farin cikin zaman lafiya ta samu
kowa ya fusata saboda shi dan adam kuma mutane a gaskiya kin san kar a ce kura ta kai bango to shi sa abin da ake gudu kenan mu ba ma goyen bayan wannan abin wannan da yazo to ba mu san abin da zai wakana ba a gaba saboda in aka ce yanzu kowa zai dauki mataki abin ba zai yi kyau ba shekara 10 da ya wuce shekara 15 da ya wuce mu mun sani mun gani da idan mu abin ba mu ji dadin shi ba kuma abin iyayenmu ƴaƴanmu kannanmu yayinmu sama da mutum 1000 sun tafi to saboda haka tunda gwamnati ta shiga cikin wannan lamari to bari a zuba wa gwamnatin a ga wanne hukunci za ta dauka akan wannan abu kuma muna kiran gwamna Lalon yana iya kokarin sa a samu zaman lafiya a garin Jos
jihar Plateau da yana da tarihin rikicin kabilanci da na addini kuma a gobe Laraba ne al'ummar musulmai a Jos ke shirin yin tattaki zuwa majalisar dokokin jihar a wani mataki na kira ga gwamnati da ta kawo dauki ga al'ummar jihar Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida malama Shamsiya a jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin kare haƙƙin matafiya da kiyaye hatsira sun fara jan hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su doki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen hatsirin da ke hallaka rayukan fasinjoji a ƙasar wakilinmu Suleiman Mumuni Barma ya tattauna da Alhaji Maiduka Umaru Yawale shugaban kungiyar ONG ACAR mai fafutukar kawo ƙarshen hatsirin ababen hawa a Niger sai ya fara da tambaya ce kamar haka
to aje yawale da yake abin nan ƙara tsananta yake kullun waɗannan matakai ne kake gani ya kamata a dauka domin kawo ƙarshen hatsarin nan ko kuma takaita shi da yake akwai wuya a kawo ƙarshen shi kwata-kwata
ba a yi shi a kawo ƙarshen shi kwata-kwata zai a yi zai akwai matakai da za a dauka wanda ya kamata a rige shi sosai na farko shi gwamnati sa sandar shi ta iko ai ba sani ba sabo wanda duk ya taka doka ta rige shi na farko kenan saboda abin da ya kawo wannan matsala sakaci na bisa da asado na bisa tukar da haidar dokoki ɗaya ana so a zauna lahiya ba sai an bi doka idan an ce ba a bin doka kuma ba za a zama lahiya ba an yi tsari Niger ta haikuwa tsari na komi mai sai zamanto wurin gabatar da tsarin nan abubuwan nan an kai shi dokokin nan sai zamanto ba aikin sai a bi su kasu damar a ashe a yi wani abu can daban duk tsarin da aka kamata a yi abu shi ke mun shi mai inda aka cikas wurin ta yadda asa dokokin sai a yi doka ga tana da kyau makwabtan mu su zo su gani abu yayi namu da muka yi su doka can su tai su su yi aiki da shi mu kuma mun yi mun ga muka aiki da shi shine ke ka matsala kaga dai kullu abin da ake cewa kullu daratu tun 1963 an kai shi sabo tsohon kwadin yanzu an yi sabo na 2014 an kai sabon kod doka sabuwa wadda ta yi katsanni sosai bisa ga kama masu tukin moda an kaya gyaran huska sosai saboda akwai abubuwa na zamani da suka shigo na waya canda babu su duk an tsara shi to sai zama to yanzu an yi doka tsara an yi ta an aje tana da an aje al'umma ba su san da ita ba ba a hidota an ka wallama al'umma ba sun ka san yanzu ga sabon doka wanda ce sai dai da kwana biyu in an kawo sabon ma'aikaci wanda ke son shi aiki in yi hidota sai a ciye shi na tattaka ya shi an ka wanga wanga musan shi ba shi kuma alhali abu ya shima gwamnati na da ballahi na in an kai doka a hidota a wallafa ta kuma a yi mutane kashe ne su sani wallahi in an ka bige doka kwa zai kwa zai abubuwa za su rike.
To madalla a gaida Sulaiman Munibarma da wannan tattaunawar da Alhaji Mai Duka Umar Yawale, shugaban kungiyar kiyaye hatsira a jamhuriyar Nijar. Har iya kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan samar da wadatar iri da takin zamani da magungunan kashe ƙwari don ganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durƙushewa da ya faɗa a sakamakon matsalar tsaro da aka fuskanta a shekarun baya. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, Ilim Ayyamai Sulaiman Munibarma ya tattauna da kakakin sarkin masu hada-hadar tattasai a yankin Difa, Musa Babagana, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Lura da yadda wasu alamomi ke nunin an fara shawo kan matsalar tsaron da aka yi fama da ita a yankin Difa, yasa hukumomi baiwa manoman gonakin kewayen tafkin Chadi damar komawa kan aiki. Tuni waɗanda abin ya shafa suka fara harama. Ga abin da mai magana da yawun sarkin masu hada-hadar tattasai Musa Bagana ake cewa.
Akwai abin da noman tattasai yana bukata. Irin na takin na zamanin ko takin fararen nan da ake bukata da shi. Ba lokacin shi ba na samun shi a lokacin. Kinan da bayan shi kuma akwai takin da ake cikin su kansu. Shi ma muna bukata. Wani lokaci shi ma ban samun shi lokacin da muke bukata. Kasa noman tattasai ba sau daya ba muna yi taki ba sau biyu ba. Fara an shi ma muna yanki da kuma karshen shi ma muna yanki. Yanzu daga nan muna samu sai in ba mu samu lokacin ba da an takin shi ba nan ne muke samu matsalan mu samu har irin da zai yi da shi.
Me ya hana a samu iri a kuma samu takin da kuma sauran magungunan da kake magana kan su?
Su wannan abubuwan da ya sa dukka dai karkashin wannan fitinan da yanzu ya taso mu. Da shi yake yi gwamnati ya ce wannan abubuwan ba sa bukata su ya yi so nan jiha. Dai amma yanzu dai an yi dan kokori ana dan ragewa ana shigowa dan kadan kadan, amma dai muna nema gwamnati ya tsara ya kalle mu abun ya sake shi ya zo dan mu samu noman mu yi. Shi ba ta tafi kadai bane yana bukatar noman farin taki. Shi shinkafan da albasan shi alkaman da duk ti abun na noma sai a samu takin nan fararen. In ba samu shi din babu zai ya mun shi.
Wato dai dokar ta bacin da aka kafa wa jihar Difa sakamakon matsalar tsaro ta kawo cikas sosai wajen gudanar da ayyukan noma.
Ah gaskiya mun samu tin. Shi yanzu noman nan ma shi ma kawai za mu ce ma abun ya hana mu. Shi dokar ta bace. Shi amma gwamnati yace shi dan mu muke yi. Dan shi ma ai kare mu din. Amma mu ma anan kuma bangaren matsalar noma muna gani abun ya rikice mu. Kasa abubuwa kuma yanzu barka da bayi da komi. Ba zai ya hana wani ma kana gani kana hana ma ya ji abin da bai kamata ba ya ji. Gwamnati shine karin talaka. Gwamnati shine kuma yana taimakon talaka. Gwamnati shine kula da kasan. Shi talakan da shi jama'an sauran da sauran kasan duk hannun gwamnati. Amma mu ma duk a gwamnati dan muna yi ma gwamnati din abin da ya kamata muna bada rahoton na kai da kai. Shi ma taimakon gwamnati. In mu ma bamu bada ba gwamnati ba zai yi ji mu. Dan shine muna bukatar gwamnati ya kula da mu. Ke ba mu yayi mu soci mu samu abin da zamu.
Kamar menene kuke bukata a zahiri?
A zahiri bukata mu yanzu haka ba mu da wurin noman da ba mu da komai, amma muna gani gwamnati ya fara yi yana mamaita mu irin na garugunan na yanzu barwa da sauransu. Saura garin ma muna bukata ya kula ya maida mu mu samu inda zamu yi noman da kuma sakin da za a yi ma irin na taki da sauran ya kula ya sake mu mu yi noman. Sai irin wannan sai mun zauna mai ma sai mu yi bayani irin na daikin shawara da mun nuna irin na kamar kara da sauransu. Chamber da girgir za a yi akwai amma gashi abin da za a yi fa ku ba ku gane ba gwamnati ga inda ya gane. Abin da ka sai shi anan misali jika 20. A can in ka kai ka sai da jika 20 ba daya ba ka ci riba. Bare ma samun kai ma baka samu riba. Kenan abin da ka sai shi anan jika 10. ka kai shi a can $10.50 in ka sai da kudin lebur da taxi nan da aka bada Ameri kenan ba rewa.
Yanzu a yau nawa buhun tattasai yake a nan kasuwa?
Yanzu buhun tattasai a nan kasuwa dai akalla dai 36,000 na naira. Shi a nan daga nan mu kai shi har Nyamai har ya zo Maradi har Tawa har Kunni har Mazandar har ya zo Mamuriya. Har duka muna ga kuma a Najeriya ma muka yi shi. Ka san in mun shi kaya ne ma ta tafi kaya miya ce. Daga nan ka kai shi wata kila wani ya wuce. Amma mu iyaka mu daga nan Najeriya zuwa nan iya muke.
Menene bambancin tattasai na Difa da tattasai na sauran wurare?
A to wannan ka san yanayin ka san. Yanzu wata kila tattasan Difa yafi ma yaji wayansu tattasuna na wayansu guda. Yanzu dai alhamdulillahi ta fara dan bunƙasa. Muna nema dai kawai abin Allah ya fitar da irin wannan kenjin da muke ciki yanzu da mu koma mu zauna da mai harkokin.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ƙarashin rahoton. Yanzu a madadin Musa Babagana da kuma wakilin mu a Yamai Sulemu Mini Barma, sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da Allah gaida Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko na cewa Allah ya sa ganawar da shugaba Buhari zai yi da manyan hafsan tsaron Najeriya ta yi tasiri wajen kawo sauƙin matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar mu Najeriya. Daga Ali Abdullahi Durun Baga. Sai kuma ra'ayin Aminu Kano mai dagar ku yace muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan sako ya fito daga Muhammad Sani Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam BOA Hausa, hakika rantaba hannu da sabuwar dokar man fetur shekarar 2021 da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin ayyaba ne. Allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Hai yau anguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ga sakon Ahmad Manija yace muryar Amurka ku bani dama in isar da sakon jaje da ta'aziyya zuwa ga Sheikh Dahir Usman Bauchi bisa kisan dabbaci da jahilci da wasu matasa suka yi wa musulmi magoya bayan malaman addini a birnin Jos. Muna fatar gwamnati za ta dauki matakin ba sani ba sabo akan waɗanda suka aikata wannan kisan jahilci kan mutane da ba su hawa ba ba su san sauka ba. Sako mu na ƙarshe na cewa salam BOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma Allah wade da kashe wasu mutane maza da mata da wasu 'yan ta'adda suka yi a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Muna addu'ar Allah ya ji kansu da rahama. Mun gode BOA Hausa. Daga Hajiya Rabiatu Hamisu Alhassan daga jihar Katsina tare da bugun zuciyarta Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Mun ji cewa jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau Talata a filin sauka da tashi na ƙasa da ƙasa da ke Kabul babban birnin Afghanistan bayan kwama talar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin daidai lokacin da ma'aikatan diflomasiya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. An kuma ji cewa sarkin Malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon Prime Minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da zai jagoranci fitar da ƙasar daga rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shida zuwa fadarsa a yau Talata ciki har da daddaɗɗen shugaban Hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama Prime Minister.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.